شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau kwanan wata 18 ga watan Shawwal shekara ta 1447 Hijriya wanda ya dace da 6 ga watan hudu shekara ta 2026 miladiya zamu daura kan inda muka tsaya a tafsirin mun Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul Ahzab wanda yau insha Allah zamu daura ne akan rubu'i aya ta 30 da daya daidai wa man yaqnut min kulli lillahi wa rasulihi wa ta'amal salihan nam alam
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا
الله مدوكي سركي يتشيك بدا بياني أكم ما تغى النبي صلى الله عليه وسلم ورسا كياني زي بياني دنغني دوادس كي بيأيا أتشيك ما تغى النبي a baya kafin wannan aya Allah ya yi bayani ya nisa annabi mai yati min kunna bi bahishatin mubayyinatin duk wacce ta zo da alfasha a cikin ku mubayyaniyar alfasha laifi sabo kenan yudhaf la al azab dhayfain za a ninka mata azaba ninki biyu kuma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to kaga an yi bayanin azaba idan an aikata laifi ga sakayyar da Allah bai to sai kuma yanzu yake bayani akan da'a wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi kalmar alqanutu a larabci ana nufin mulazamatu ta'atu lillah shine wa man yaqnut min kunna lillahi duk wacce ta lazimci wa Allah da'a daga cikin ku matan annabi ne ake cewa duk wacce ta yi wa Allah da'a a cikin ku ta yi masa biyayya a cikin ku da manzon Allah shi ma aka yi masa biyayya aka bi shi ba a saba masa ba mijin ku kenan aka samu al-khudu wal-khushu' li zati Allah ta'ala kankan da kai da tsoro zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to Allah tabaraka wa ta'ala yayi mata alƙawari na daban na rahama da jin kai da gidan aljanna kamar yadda in tayi laifi kuma za a yi mata azaba wata amal salihan kuma tayi aiki na ƙwarai bayan tayi wa Allah da'a to kuma ana so tayi aiki na ƙwarai sallah biyayya da'a wata amal saliha nutiha ajraha marratayn zamu bata ladanta marratayn su biyu daga adalcin ubangiji kenan can za a ninka mata azaba nan ma ladan za a yi ninka mata su biyu wa atadna la rizqan karima a atadna hayyana laha wannan ziyadatan ala dhalik qari akan haka mun tanadan mata wato arziki mai girman gaske, la ya'lamu miqdaruhu illa Allah, ba wanda ya san adadin wannan arziki in ba Allah ba. Idan mun lura, wannan aya tana nuna mana fifikon matan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akan sauran matan mu'minai, kenan suna da ninkin lada sama da sauran mata, kamar yadda ya sanya sayyi'ati hinna bi miqdari sayyi'atayn li ghayrihima, duk wani mummunan aiki nasu daidai yake da ninkin zunubin su, kuma sai an ninka musu shi ma idan musun su sai kadhalika li izami makanatihinna, saboda girman matsayin su, mushahadatihinna, da kuma ainihin ganin annabi da suka yi da zama da manzon Allah da suka yi, kuma sauran mata ba su iya ganin annabi ba. Yau mu yanzu a cikin wannan al'umma, in muka yi mafarki ma mun ga annabi a mafarki, murna muke, muna cikin yalwa da jin daɗi, da ai ta mana murna mun ga annabi a mafarki, ku kuma tan annabi kuna tare da shi dare da rana. Don haka idan kuka aikata laifi, to laifinku sai ya ninka na sauran waɗanda ba ku ba, wanda ba su ga annabi ba. Haka kuma in kun yi aikin lada, an girmama ku saboda alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallama, za a ninka muku lada mai yawan gaske. Ya nisa annabi lastunnaka ahadin minan nisa'i in taqaytunna, Allah ya ce ya kuma tan annabi, ba daidai kuke da sauran mata ba na duniya idan kun ji tsoron Allah. Ayya nisa annabi laqad a'taakunna Allah, haqiqa Allah ya baku min al-fadl wa min sumu' al-manzilati ma lam yu'ti ghayrakunna, Allah ya baku falala, Allah ya baku daukaka irin abin da bai bawa wasu daga cikin ku ba. Dan haka fa antunna fi makanin qudwati lisa'irin nisa, ku kam kuna kan matsayin abun koyi ne ga sauran mata, lalle ku kun cancanta ai koyi ne da ku, da haka kar ku aikata laifi, kuma ku yawaita aikata ainihin wato ibada. Wannan falala tana tabbata ne gare ku idattaqaytunna, idan kun ji tsoron Allah tabaraka wataala, sannan kuma kuka tsare kayukanku daga dukkan abin da Allah ya hane ku ya kuma ta annabi. Dan haka Allah ya yi bayani a nan, matan annabi ba daidai suke da sauran mata ba, wannan aqida ce ta Ahlus Sunna. Manzo Allah ya fi kowa, iyalinsa sun fi kowa, iyalin gidansa sun fi kowa, ba daidai suke da sauran al'umma ba. To a nan matan annabi Allah ya kawo wani sharadi, yace in taqaytunna, wannan wato shartun ne li nafi al misliyati, wato ba daidai suke da sauran mata ba, musamman in sun ji tsoron Allah. Allah ya fifita su akan dukkan sauran mata, mana in dumtum ala tiqa'i zalika, in dai kun dawwama akan kiyayewa dokar Allah, wannan ana fadaitar da su ne akan kada su yadda su canja rayuwarsu, kada su yadda su canja tsari, kada su yadda su canja jin tsoron Allah din nan, dan da wannan ne za su samu wannan shugabanci, su samu ainihin wato daukaka. Allah ya girmama su, ya ba su falala, ya ba su matsayi, ya mutunta su, ya kimanta su, sannan kuma Ubangiji tabaraka wataala ya kawo wasu ƙa'idoji da dokoki da ya kamata su kula, kada su shiga wannan harka ta saban Allah, wanda gashi nan mallan zai yi bayani akan sa, ko Imam Ibn Kathir zai yi bayani akan sa. Yace kada wato afwan, kamar na shiga wata aya ce ba ko, ka karanta ayar da take bayan wannan mu gani, sai mu haddi da wancan bayani. Na mallan
يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطبع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا.
الله مدوكين سركي دوكات دي كفا مصدين إتشي كدين غلام بسو إذن دا قيزان چي كريا مريا فلا تخضعن بالقول إذن ما تتدو الخضوع بالقول شيني كريا مريا siran tamriya tarqiqul kalami da za a tayar da sha'awa ga wanda yake zuciyarsa akwai ciwo kar ku yi wannan laifi ne fala takhdana bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa da haka kar ku yi tarqiqul kalami kada ku rinka magana wato ta yanda mai kariyayyen zuciya mai rauni na imani da ciwo a cikin zuciyarsa zai yi sha'awa kenan wannan yana nuna wanda yake sauraron muryar mace ya rinka jin dadi har yayi sha'awa wannan mai karyayye zuciya ne mai ciwo a cikin zuciyarsa kuma ana nuna mana tunda aka hana matan annabi su daina al-khudu'u bil qawli to lalle bai kamata ba sauran mata su rinka yi idan an kira mijinki a waya ki daina daukan waya kina karya murya idan an yi sallama a gida ana son magana da mai gidanki ki daina zuwa kina karya murya kina magana ta fitina haramun ne a gare ki ki ji tsoron Allah an hana iyayenki matan annabi su aikata irin wannan abu to ke min babu aula ma ki hanu ki daina wannan kazanta ki daina aikata wannan laifi kamar yadda yau wasu mata suna da wannan fitina a tattare da su gaggawa da an kira wayan namiji sai kaga mace ta dauka da wasu da ba su da kishi sai mutum ya bar wayan sa matarsa ita take karban waya daga bakin abokanansa akwai hadari a cikin wannan kuma akwai fitina a ciki ka bari ka karbo wayarka da kanka ka daina barin matarka tana hira da abokananka ko ka kwanta bacci ka bar wayarka matarka take dauka tana ba da amsa kana bacci ko kana nan ko baka nan akwai fitina wani da ya ji murya ta sai ya fitinu wani kuma daga nan zai rinka saito ya ce a okay daidai karfe kaza yana bacci matar ce za ta dauka bari ya kira ta su ci gaba da hira to yaya yaushe zai tashi ne hajiya ya kuke to ya kokari hajiya ya naji muryar ki hankalinki dai a kwance ki a alhamdulillah alaji ai ba komai abokin naka ai yana da kulawa to daga nan an fara tsiya da cikiyanci kenan ki ji tsoron Allah Allah yana kallon ki idan mace mallan tana so ta fitini namiji daga zance tana iya karya mai zuciya yasa qur'ani yace fala taqdara bil qawli wa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa mallan yace wannan wa'azi ne da gairi inna fi kulli zamanin wa makan wa'azi ne ga wasu mata wanda ba matan annabi ba a kowane zamani da kowane lokaci fa inna mukhatabatil mar'a لغير زوجها من الرجال بطريق لينة مثيرة للشهوات والغرائز مغانا دا متن دا زي دا ما تد با تاسوا ما تد ذات رو تنا مغانا دا بجن دا باناتوا تاير امفاني دا وتهيا تبتنا دا تاد شعوا وانا فساد ني كبير وتطمع من لا خلاق لهم فيها wanda ba su da rago za su ji suna sha'awa ga ita wannan mata da take magana da su wajen amsa sallama sai an kiyaye yasa Imam An-Nawawi yace hatta namiji yayi wa taran mata sallama ko yayi wa mace sallama ya halatta ne yayi idan babu fitina idan akwai fitina kar yayi sallamar ita ma kar ta yi sallama saboda gudun kada a bada cikin fitina da haka ya kamata mata su kiyaye wannan وتركنا الكلام بطريقة كو بطريقة تطمع الذي في قلبه مرض وكدين يمكنا تحير وانا زوتي سأقوي تشيو درش الله بيا زي ساتم إيد الزماني وقلنا قولا معروفا كفتزا تشي سنني ميكيو أشريع شيني قولا حسنا زنشي ميكيو محمودا أبن يقو بازنشي نفتنابا سننكما قرنك إن magana wan tukna bihi bi tariqatin tabi'iyya ku rinka magana ya ku mata ta hanya ta dabi'a wanda aka sani ba'idatin an kulli ribatin aw inhirafin hanyar da take ko dabi'ar da take babu wani kaucewa ko kuma ainihin juya hanya ta daidai da barin gaskiya da al-khuluqil karim kikkiawan hali da kikkiawan dabi'a da haka wannan aya ladabi ne take koya mana daga cikin ladabbai da aka yi magana wa matan annabi a karan kansu a matakin farko to kaga matan mu su yi fi cancanta su zamanto suna biyayya gare su imam ibnu kasir yace hadi adabul amara allah ta'ala biha nisa'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nisa'ul ummati taba'un lahun fi dhalika wannan ladabbai ne aka ladabtar da matan annabi akan wannan dokoki da ka'idoji amma fa sauran mata waɗanda ba su ba su ma masu biyayya ne gare su shi yasa Allah tabaaraka ta'ala yayi magana wa su matan annabin kai tsaye saboda idan an yi fada wa babba to karami sai ya watsa wa kansa ruwa kuma ya kiyaye sannan kuma an nuna mana ashe mutane ya kamata ku ringa takatsantsan da matan ku ku zama masu kishi akan matan ku ashe daidai da zancen yarka zancen matarka muryarta wani wanda yake zuciyarsa akwai ciwo da rashin lafiya na sabon Allah zai iya sha'awa daga sha'awa kuma sai fasadi sai barna da haka irin abinda wasu ƴan boko suke yi wato ba kishi mutum ya rinka barin matarsa tana hira da abokanansa ko kuma a zo a zauna matarsa tana raba musu abinci tana shige da fice ta shiga kitchen ta fito ta zo ta service tana zubawa ainihin abokanansa abinci wallahi wannan akwai hadari kwarai-kwarai da gaske wannan koyi ba saboda yanzu lokaci ne na fitina lokaci ne wanda yake babu aminci sau nawa ne aka samu aboki ya je ya nemi matar abokinsa sau nawa aka samu amini 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 ya nemi matar amininsa sau nawa aka samu makoci makoci ya je ya nemi matar makocinsa sau nawa aka samu bila adadi ku ba ku hankalta ya ka ku bi dokar Allah ku huta kawai kowa dokar Allah ta yi aiki a kansa sakaci akan kulawa da iyali sakaci akan kulawa da gidaje sakaci akan sa ido akan mata wallahi wannan ba daidai bane kawai a kiyaye abinda Allah baya so a bari su ma din matan a sa su a dole su bi Allah su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin nan Allah ya faɗa da su waɗannan mata yace wa su matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lastunna ka adim min an-nisa'i in taqaytunna fala tadana bil qawli ويضمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن نعم
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
الله مدوكين سركي يتشي قبدا كفدوكا قبدا نما تانا النبي يتشي وقرنا في بيوتكن يا أمر شيسو دا الاستقرار في بيوتهن للي سدوما ستبتا سلزم تشيجدا جنسو سوما تان النبي lalle wa adamul khuruj minha illa li hajatin shar'iyya su daina fita daga gidajensu idan ba da ainihin wato bukata ta shari'a ba yawan fita daga gidaje rashin zama a gida wannan kuskure ne laifi ne yawo da mata suke yi a yau ba sa iya zama kafarsu kaman gaushin wuta suke kai wannan ba daidai bane kuskure ne shi sai Allah ya ce wa karna imamu qurtubi ya ce wa karna qara'ahu aljumhuru bi kasril qaf wa kirna maimakon wa karna daga alqararu ne kamar yadda ake cewa qarartu bil makani bi fathir ra'i qarartu bil makani aqirru bi kasril qaf kenan idan nazaltu bihi idan mutum ya sauka a wuri iya da wama yana zama a wuri yana ce qarna bil qarna bil makani abinda yake nufi ukrulna ko ukrirna bi kasr ra kenan sai aka shafe ra'ul din farko dan a saukaka wa harshe zance sannan aka dauki wasalin ra'ul din aka kai shi zuwa ga kaf kenan ba tare da an nemi aliful wasl ba saboda harka ko wasali da aka yi wa kaf din sai ya zamanto kirna bi kasril qaf a kira'ar jamhur wa kirna fi buyutikunna, ko kuma a kira'ar asim da nafi'u kamar da alaran mai karanta mana wa karna fi buyutikunna bi fathil qaf daga qararsu fil makani wato ko karirtu fil makani bi kasril ra'i idan aqamtu fi idan mutum ya zauna a wuri to ana cewa ya tabbata a wuri shine ukururna kenan mai ko ikrarna bi fatir ra ku dawwama ku tabbata a wuri kawai dai ana nufin mata ku zauna a gidanku abinda aya take nufi ilzamna ya nisa annabi buyutakunna ya ku matan annabi ku ladanci gidajenku wala takhrujna minha illa li hajatin mashru'a kar ku fita daga cikin gidajenku sai da bukata wato wacce take shari'a ta yadda da ita sannan kuma haka sauran mata suna biyayya ne ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda li'anna al-khitaba lahunna fi mithli hadhihi al-umur huwa khitabun li ghayrihinna min an-nisa'i al-mu'minati wato min babi aula tunda akai magana wa matan annabi to sauran mata ma su ga cancanta ai ummatul mu'minina duk matan kwarai suna koyi da su menene hikimar wato a cewa mata su zauna a gidajen su malaman tafsiri suka ce hikimar da ubangiji ya duba shine dan a juyar da hankalin su su mai da hankali akan kula da iyalan su kula da yayan su kula da tarbiya kula da shugunin gida gida in ba mace matsala yake zama akwai share gida akwai tsaftace gida akwai saita abubuwan gida akwai yaran gida akwai ma'aikatan gida akwai dole matar aure ita za ta zauna ta dauki nauyin wannan kulawa shi yasa aka ce wato a su zauna a gida sannan kuma da girmama dukkan abubuwa da zai taimaka musu wato na kulawa da gida irin abinda namiji baya iya yi sai su wallahi la yusinu ar-rijalu irin ayyukan da maza ba sa iya yi tarbiyatul auladi kulawa da kananan yara namiji ba zai iya yi ba bizai iya lokacin da yaro yake ahdu tufula yana jariri ba wanda miji da zai iya tsaya tsayawa ya yi renan yaro bai isa ba duk karfin sa duk ikon sa bai isa ya kula da jariri yanzu kaga shugaban kasa ya je ta campaign a bashi kulawa da Najeriya gaba daya amma da matarsa za ta bashi jariri ya awa uku ya jefar da shi ya gudu wallahi bizai iya ba kaga amma shugaban kasa ne gwamna yana kishi in yaji wani yana neman gwamna ba shi ba kuma yana jin dadi an ce shine gwamnan Kano ana nufin mai kula da Kano gaba daya amma yau da zai zauna a gida matarsa ta bashi jaririnta ta ce kula mata da shi awa uku awa huɗu wallahi ya wallar da shi ya gudu saboda menene amalun ne la yusinuhu ar-rijal maza ba za su iya yi reno namiji bai iya ba mu daina yaudara kanmu mu daina bata kanmu lokaci haka kuma su ma matan akwai abin da in an ce su yi wallahi ba za su iya yi ba duk lokacin da zaka yi tafiya ka sake wa matarka siyarin gidanka wata daya kace ita za ta yi cefane ta bada na safe ta bada na rana ta bada da dare yanda zaka gane raunin mace kama bata kudin ka ce ta yi kace ga wannan ke ne biyan kudin makaranta biyan kudin nefa ke ne biyan kudin ruwa ke ne biyan kudin break din yara ke ne biyan kudin haya ke ne biyan kudin kaza ke ne zaki ba masu cefane masu gadi in sun zo bukata in an yi kaza ka hada mata kudin kace ka tafi Saudiya ba za ka dawo sai bayan wata hudu za ka dan tsaya kai aikin hajji ai sai gidanka ya bare in baka yi da gaske ba wata ɗaya za ta bugo ta ce wallahi kudin nan sun kare duk lokacin da ka dauki kudin gudanar da gida ka bawa mace kai a wata ɗaya kake kashe su amma wallahi mace a sati biyu za ta kashe su saboda rauni ba za ta iya ba yafi karfinta ka bata shagonka kace ta rike maka shagonta kace ta rike maka na sati dai za ta iya bata isa ba ba za ta iya yi ba ka bata local government dinka a matsayin ka na chairman local government kace wata dai da Allah ki rike mu tunda ke hajiya ne ina miki da'a ina girmama ki za ta iya daka what man can do women can do better ƙarya suke yi wallahi ba haka bane ba akwai abin da namiji zai iya mace ba za ta iya ba akwai abin da namiji zai iya ba mace za ta iya wallahi idza yasha wan nahari idza tajalla وَمَا خَلَقَ الذَّكَرُ وَالْأُنْسَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Allah ya riga ya faɗa kowa da aikinsa daban, sa'ayin kowa ya sha bamba. Da haka mace tana iya zama ta tsifa a minti kaza, tana iya yin kitso kai ba za ka iya ba, tana iya zaman al'ada ba ta sallah kwana kaza, tana iya ɗaukan ciki wata tara tana riƙe da shi a cikin cikinta. Ko wayarka aka yi maka tiyata aka ajiye ma wayarka a nan, waya kawai aka sa maka ita nan aka ce bari a ajiye ta wata biyu, wala ba za ka iya ɗaukan ta ba, ce za ka yi a buɗe cikin nan a cire maka, saboda Allah bai yi ka dan ka iya ɗaukan wani abu a cikin cikinka ba. Ina fatan kuna fahimta. To wannan wata kasiyya ce da Allah ya halicci mata da shi. Zai ga mace ka ga mijinta ya yi biyar ɗinta girma ƙato kaya guda da shi, amma ka je gida ka ga mata sai ganta ƴar firit, kuma mata iya da shi, halitta ce. Haka Allah ya halicce su, za ka yi mamaki? Ita kuma take sarrafa gidan. Yanzu duk wani mai mulki da kake ganin mai mulki da ya isa, da ran zai da Allah idan ya gama mulkinsa a ofishinsa, aka gama sara masa, aka gama gaishe shi, in ya je gida fa wannan kayan mulkin cire shi yake ya zama wani daban. Wani abu sai mata, in ba su kowa zai iya, sai su. Da haka kowa daban-daban yake. Kuma idan kuka bi wannan sunna to kun huta. Da haka abinda Allah ya kaddara wa mata shine su zauna a gida, shine asali addinin musulunci. Abinda yake son mace ta yi da shi, ta zauna a cikin gidanta. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula. Asali mace ta zauna ne a gida. Wani fita aiki larura ne sai in ta kama, fita wata sana'a larura ne sai in ta kama. Amma inda hali a horewa mace dukkan wani abin da take da bukata na ta zauna a gida, a bar ta kawai a gida, a ba ta wadatattun kuɗi na kashewa da kulawa da yara, a lura da rayuwarta, kawai ita ta zauna, ita take idarar gida, take controlling gida. Yanzu in mata ka ta tafi asibiti ba za ta dawo ba sai ta ga likita, za ta kai wajen karfe biyu ganin likita, ba ta dawo gida ba sai karfe uku da rabi. A ce ka zauna ka jira mata yara, wala dirar da aka bar maka kula da yara, yara da kake ganin su da kula da su, wallahi sai sun saka ciwon kai. Kuma idan musamman in ya hada da zaka shiga kitchen ka dan dora musu ka sauke, Allah ya jarrabe ka wani yaro mai shegen kashi ya tafka maka uban kashi ya zo ya rike maka rigar ka, ko wanke kashi baka iya ba, ita kuma ba ta jin warin kashin yaro. Haka za ta sa ta kwashe, ta kwashe, ta wanke, ta goge, ta kawo abun kanshi ta saka, hannunsu ba suke sa suke wa yaro tsarki, ka kula ba, ba hayan yaro ba, hannu mace take sawa, hannu. Mamaki idan mace tana zuwa tana sa hannu a duwawun yaro tana masa tsarki, ta danna hannunta ta bi da ruwa kawai. Kai za ka iya ba? Za ka iya ba. Kai dinna haka mahaifiyarka ta maka, haka kaza ɗinka ta maka, reno ba za ka iya ba. Yanzu abin mamaki kun zo ku, yanzu a ƙasashen Turai reno gaba ɗaya reno habana ake cewa, ko irin dekiya house ɗin nan, yawanci mata ake ɗauka, namiji baya iya reno. Yanzu ƙasashen Turai kun san me suke yi, su da yake suna kula da haƙƙin ɗan adam, mu kuma sai wa'azi da karatu da wulaƙanta mutane. Duk tsoho idan ya tsoho malam in bai mutu ba, na farko dai su suna so ya mutu ne da wuri, saboda liability ne shi Bature, saboda baya kawo kuɗi, kawai gwanda ya mutu. To amma in bai mutu ba, basu kashe shi ba, to akwai gidaje na tsofaffi, duk wani da cije tsoho da ya ritaya baya aiki, bai da lafiya cikakkiya, har ya wayi garin da baya iya wa kansa wala, watakila ba mata ko matar ta mutu ko matar ta gudu ta bar shi, to sai a kai shi gidan kula da tsofaffi, gwamnati zai kula da shi. Pampers ake sa musu, inda ka san ana sa wa yara jarirai pampers, haka ake daura musu pampers. Akwai tsohon da in ya tsoho ba zai iya shiga ban ɗaki ya kashi ya kansa tsarki ba, na farko ya makance, wani baya ma ji jikin ya yi rauni, to sai ake ɗaukan mata, mata ake ɗauka. Su kuma irin matanmu masu zuwa ƙasashen Turai, ba su da sana'a, suna neman aiki a rinka biyansu a dala, to sai a kai su irin wannan gidaje. sai su rinka kula da tsofaffi. Akwai masu duci daga safiya zuwa karfe 1, akwai wanda za su tafi daga dan karfe 1 za su dauka zuwa misalin karfe 5, akwai masu 5 zuwa kaza, sau 4 ne ake kasawa ko sau kuma ki gama a wata a baki dala 1000 kaza, miliyan kaza a kudin Najeriya. Kun san me suke yi? Suna dafa musu abinci, suna musu wanka, suna musu tsarki in sun yi kashi, suna musu wanki, suna musu guga, suna sa musu haske, suna kunna musu abun kallo ga waɗanda suke masu ido ne suna iya kallo. Wasu kuma wanda hankali ya fara tafiya suna musu wasa, suna koya musu rawa da tsalle-tsalle tunda rayuwa ce ta Turawa. Haka za a yi ta ajiyarsu, wa yake biyan wannan gwamnati? Wani ɗan gata shi kuma ‘ya’yansa ne za su ɗauka sai su kai wa gwamnati kuɗi, sai a je a zuba kuɗin kula da shi na shekara. Sai mutum ya je ce ga ubana nan na gaji da shi, dan Allah ku je kula da shi. Sai ya je wulla shi a cikin tsofaffi, kawai duk wata yana biyan albashi a riƙa kula da shi. In ya ga dama ya je ya gaishe shi, in bai ga dama ba, in ya mutu kawai a mai waya a ce ya mutu a je abin nan shi kenan. Haka suke. To, yana da amfani, yana da illoli, amma amfaninsa yana da yawa. Yanzu mu za ka ga tsoho ya zo, idan ya tso mu yanzu tsoho idan ya tsufa a cikin mu, da ƙarshe abin da zai faru idan ya makance ɗan uwansa jefar da shi suke, sai ka ga ya kama bara. Kawai sai dai ga mutum ya kama bara, duk wanda ya tsufa ya makance a cikin mu, to bara yake kamawa. Da ba daidai ba ne, su ba za ka taɓa ganin tsoho yana bara a titi ba. Kai in ka je ƙasashen Turai, tsoho ma a titi ba za ka gan shi ba. Sannan masu ƙarfi a cikinsu, masu ƙarfi a cikinsu, to akwai aiki da ake ba su irin na tsofaffi, sai a ɗauke su a wata ma'aikata, kawai aikinsu, aikinsu ake ɗauki wannan fayil ɗin wanda bai da nauyi, kai can ofis ɗin sai ya zauna, in an gama an sa hannu sai ya ɗauka sai ya kai can. Irin wani abin da robot yake yi yanzu, sai ake ba su. Aka ce da a bar su, likita ya ce da a bar su su yi ta zama suna cin abinci kawai, cututtuka za su yi ta accumulating a jikinsu, a sama musu wani aiki da za su rinka zuwa suna ɗan zirga-zirga wanda daidai nasu. Shi kuma a wata sai a biya su. Akwai unguwanni nasu na musamman. Shi yasa Turawan nan suke zagin mu. Wannan shi ne tsarin da Musulunci ya kula da dattijo. Yanzu a duk garin nan a Kano misali, da wani zai buɗe wani harkar business, ya gina wani gida mai kyau, ya samar da facilities, ya saka wuta, ya saka fanka, ya sa gado mai kyau, ya saka sola, ya saka tile, ya sa banɗaki, ya sa komai da komai. Yace wannan gida ne na kulawa da tsofaffi masu shekara 80, 90, 100. Duk wanda ubansa ya tsufa ba zai iya kulawa da shi ba. Matarsa ba za ta iya kula da shi, ko matarsa ta mutu, ko kowa nasu ya mutu shi kadai ya saura, ko tsohuwar mace ta kowa ya mutu, ta makance, ko ta gurgunce, ko ba ta ji, ko wani abu ta zama matsala. A sa kuɗi. Duk wata a rinka kaiwa kawai a kai su, za a rinka ba su abinci da ya dace da su. Za a rinka kula da sallar sun da mu musulmi ne, sannan za a rinka ɗan koya musu exercise haka. Har ɗan fili ana musu na ɗan wasanni irin nasu. Sannan rinka tafiya suna takawa su je su dawo. Akwai likita da ake ajiye musu a gida musamman yana kula da lafiyar kowa. Dan Allah wanda ya buɗe wannan da sunan business ba zai samu lada ba. Sannan tsofaffi nawa za a kai? Da ka je ka bar matarka tana wulakanta ubanka bayan baka nan. Ko ka bar mahaifiyarka ta tsufa kana gadarar ka ajiye ta ga gidan hajiya nan. Aki a kai mata abinci, abun karyawa ba za a kai mata ba sai karfe 12:30. Abincin rana ba za a kai wa mahaifiyarka ba saboda baka bibiya sai karfe 3:30. Haka yau iyaye tsofaffi suke hakuri. Ubanka idan ya zo shi ya gaji, ba lallai a kai mai wata ran ma a tsallake kwanaki ma ba a kai masa ba. Ba mai kula da shi, duk wannan abu yana faruwa. To sai a samu musulmi su bude wannan don kulawa da tsofaffi da dattawa. Idan an yi wannan, to da an kyauta. Kuma abinda zai burge ku, su waɗannan mutane su ne ba suka zo da demokaraɗiyyar nan da ake faɗa. Wannan demokaraɗiyyar su duk inda tsoho ya tsufa, to gwamnati ce take ɗaukar nauyin sa kula da shi. Amma mu yau fa za ka ƙare aikinka wa gwamnati, wataƙila tsohon soja ne kai, tsohon ɗan sanda ne kai, tsohon malamin makaranta ne kai, a tsohon ɗan siyasa ne kai, ka yi mulki, ka yi kaza, ka yi duk wahala. Idan Allah ya jarabe ka da nisan kwana ka daɗe, wallahi in ba kai da gaske ba a wulaƙance za ka mutu. An ci rashin sa'a, ‘ya’yanka sun matse, ko duk an mutu an tafi an barka. A garin nan mala akwai tsofaffi a cikin unguwanni da ba su da dangi, kawai mutanen unguwanni suke kula da su. Me yasa gwamnati ba za ta tara su ba, ta ce kawai kowa ya kawo certificate din haihuwarsa, duk mutumin da yake da shekara 80-90 a Kano State ya zo ya bi layi, gwamnati ta sa mai albashi duk wata za a rinka biya masa kuɗi. Dan Allah, gwamnati ba ta taimaka ba, siyasa ba ta yi amfani ba. A bude wani asibiti na tsofaffi ne masu shekaru 80-100, ba wanda zai shiga wannan asibitin sai tsohuwa, sai tsoho, sai wanda ya irko su. Dan Allah ba a taimaka musu ba. Da mutuwar da tsofaffin nan suke bila adadin ba a sani ba, wallahi da an rage shi. Wannan shine abin da ƴan siyasa ya kamata su yi. To amma ba su san alaka da malaman addini, ba sa so a ba su shawara in suna kan mulki. Da ka ba su shawara gani suke ba ka sani. Da ka matsayi su kuma gani suke ka zo kwaɗayi ne. Shine bala'in da Allah ya jarbe su shi. Ba za su karbi shawara ba, sannan kuma idan ka yi magana ka faɗa sai ka ce a ce ana sukan mulkin su ne. Idan kuma ka nemi ka je ka gansu ba za su baka dama, sai ce ka zo neman kwangila ne. To bala'in da suke damuwa sai ka suka toshe wa kansu alherai gaba ɗaya. Amma abun a zahiri haka yake a fili. Dattawa tsofaffi mata a kula da su. Yanzu waɗannan ƙasashe da kuke gani, Amerika, Ingila da wasu sauran suke gani, duk mutumin da ya haifi yaro jariri fa, kana haifansa da katinsa na ɗan ƙasa, gwamnati na biyan sa albashi. Jariri, wallahi tallahi, famfas ɗin jariri da kuɗin da gwamnati ta bayar za a ce masa, madarar jariri da kuɗin da gwamnati ta bayar za a, sai ya kai wani adadi sai a ɗauke masa. Da haka da yawa iyaye suna cin amfanin yawan ‘ya’ya ma, ka duba su ba sa so a haihu da yawa. Amma mutanen mahin zai su ta haihuwa a can, saboda kowane ɗanka sai an biya shi albashi. Dalolin kuɗi masu yawa. Da haka wani yana rayuwa ne, baya aiki amma yana rayuwa ne da kuɗin da ake ba wa ‘ya’yansa da ya haifa. Ka duba kula da hakkin ɗan adam. Yana yaro sun kula da shi, idan ya tsufa ya zama dattijo sun kula da shi. In ka je ƙasashensu ba za ka taba ganin wani abu na ƙazanta ba. Suna kula da wuta, suna kula da security, suna kula da asibiti, suna kula da kaza, suna kula da kaza. Na je Ingila kwanaki dam da Ramadan, ‘yan ƙasar suke zagayawa da ni cikin ‘yan Najeriya, suka nuna mini babban asibiti. Asibitin public asibiti ne, wannan na muku magana a Ingila ba, ba su ne dai ƙarshen duniya ba. Asibiti ne na kowa da kowa, kamar mu ce a nan asibitin Murtala, kamar mu ce nan mu ce asibitin Aminu Kano ko asibitin Nasarawa. Suka ce to kaga wannan asibitin malam a nan aka haifi sarauniyar Ingila. Wannan asibitin sarkin Ingila na yanzu, shugaban Ingila na yanzu, ko prime minister ko waye din Ingila na yanzu, a nan aka haife shi. Suka ce kuma ko yau in bai da lafiya nan za a kawo shi a Ingila. Suka ce abun mamaki, kai din nan yanzu idan ka je akwai a nan za ka je, za a duba ka. Sun inganta shi. Su makarantunsu, public makarantu, suna da kima. Wani lokacin sun mafi private ɗin daraja da kima. To nan ɗan ƙasa yana da bakin ya zage su ya ce ba a yi masa adalci ba. Ba za ka ga wani soja wai da bindiga ko da wani abu a cikin Ingila, London. Su shugabanninmu da gwamnoninmu da shugabannin ƙasarmu duk suna zuwa a yi. Lafiya lau suke rayuwarsu ba komai. Wallahi a yau in ka je ka sauka a London, za ka je har kofar gidan sarauniyar Ingila, har kofar prime minister, kofar ba gate ɗin, wallahi za ka je. Ka je ka tsaya kuma ka ɗaga hannu ka gaisa da sojan da yake gadin wurin. Ba wanda zai harazin ɗinka, ka ɗauki hoto a wurin, mu ba. Ko gidan gwamna za ka zo ka wuce, he ka bi da bismillah kake wucewa. Saboda babu garanti, wataƙila wani abu zai iya faruwa. Ballantana shugaban ƙasa ka an tuntoshi hanya, an saka drum kafin ka je wajen kilomita nawa, saboda ba su da gaskiya, ba su yi adalci ba. Da sun yi adalci, da sun bude kofofinsu wallahi. Amma waɗancan mutanen waɗanda suka yi gaskiya, suka yi daidai ɗin, duk da su ba musulmi ba ne, muna ganin kafirai ne ko, amma wallahi suna kamanta adalci. Ba abin su bashi wutar lantarki, ba abin su bashi magani a asibiti, kuma ba yanda za a yi a kashe wani wai ba a san shi ba, da zai yi ba. Ba sa bacci in an kashe mutum ɗaya. Mu ku yanzu da ake zuwa a samu gari gaba ɗaya harbi a kashe, kuma a yi bidiyo a nuna, kuma a kai wa shugaban ƙasa ya gani, kuma ya tafi harkarsa. Sai dai in Kirista aka kashe shi ne zai je. Amma ba musulmi ba, ba adalci ba. Kuma za ku gani a ƙware ku wallahi, da musulmi da wanda ba musulmi ba. daka duk wanda aka taba mutuncin sa ya kamata a nuna damuwa an taba mutuncin sa ba wai a kai abin shirme har kowa ma ya gane karamin yaro ma ya gane ba ba daidai bane kuskure ne daka adalci shine yake zaman da ƙasa lafiya duk da kuka ga mun kasa samun zaman lafiya a Najeriya din nan wallahi tallahi zalunci ne yayyawa hatta masu kace mutanen nan da kuke gani ai zalunci ne yayyawa a ƙasar shi yasa suka samu dama suke kashe uban kowa amma da mai mulkin yayi adalci shi ma mai daukan bindigan ya kashe talakan ba zai dauka bayi saboda ya san ana kwatanta adalci a ƙasar an bawa kowa ruwan sha an bawa kowa makaranta an bawa kowa asibiti an bawa dan ƙasa aminci amma a garin ka baka iya bacci a ƙauyen ka baka isa kai tafiya da daddare ba kana cikin tashin hankali kaje asibiti ba magani kazo gari kana cikin tsoro kana cikin gidanka kana firgice kaso ka baka da aminci gonar ka baka da aminci komai naka ya lalace kuma a ce ana mulkarka kuma wai ba za a faɗa ba kuma ba a so ai bayani mutane sun dauka wukan su rigar girman kai da rawanin tsiya ba za a gaya muku daidai ba sai ku ce ba a son ku ko ana faɗa da ku in ba a gaya muku ba wa zai gaya muku ai kaunar ku ake wallahi kuma Allah ya taimake ku kuna mulkan mutane masu hakuri mutane masu haƙuri kuma ana amfani da jahilcinmu da rashin wayewarmu barnar ta isa ta yi yawa so dan Allah muna jan hankalin mutane babu rayuwa mai daɗi irin rayuwar addini kuma babu karantarwa mai kyau irin karantarwar addinin musulunci idan mun yi wannan sai mu samu nutsuwa kaga in ka lura rayuwar manzon Allah daga gidansa ka'ida a waje ka'ida a ƙauye ka'ida a birni ka'ida a ko'ina ya iya mulkan kowa ya iya yi masa adalci alaihi salatu wassalam Allah muke nema ya mana afuwa ya kuma gyara halinmu ubangiji tabaraka wataala ya ku iyaye na mata ya ce ku zauna a gidajenku ba dan ya zalunce ku ba masu sukan musulunci cewa wai ya danna haƙƙin mace ya ce ta zauna a gida wallahi bil aksi the reverse is the case an girma matan ne da aka ce mace zauna a gida a bata ci da safe a bata da rana a bata da daddare ku daina fita in ba da bukata ba suka ce mata a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la takhruju almar'a illa li hajatin mashru'a mace bata fita daga gidanta sai da bukata wacce take sananniya da haka matan musulmi wukarna fi buyutikunna tana magana akan ku lazimci gidajenku ku zauna wa buyutuhunna khairul lahunna inji annabi gidajensu shine yafi alheri gare su shine girmamawan ku shine mutuntawan ku shine kimantawan ku shine kuma darajawan ku idan kun yi haka kun bi Allah sai ku samu kulawa da taimako ku kuma maza duk wanda ka ajiye shi a gida to sai ka kula da shi ko akuya ka daure a gida ai zaka kula da ita ko dabba ka daure a gida ai zaka kula da shi ko kaza ka daure a gida kaza kake kiwo ai ka bata abinci da rana da daddare to haka matanku tunda alqur'ani ya ajiye muku su a gida to shikenan sai kuma ku kula da su ku taimaka musu amma rashin zaman gidan mata yayi yawa yawo kasan inda za ka gane ba a ƙarar fi buyu cikin na gobe ka fita kasuwa kasuwannin mu a cike suke da mata in ka je wata kasuwa zaka ce mata ne kadai mata kasuwar huluna sai ga mata sun cika me ya alakar mace da kasuwar hula yawo an fita neman maza an fita neman tallata kai haka kawai wata inda zaka bi ta da kamera zata gama yawo ta kasuwar nan ba inda ta shiga ba abin da ta siya yawo kawai kafafuwan ne ana so a yi yawo saboda an yi kwalliya ita mace fa in dai tayi kwalliya to so take sai an ganta in dai tayi wanka to sai ake so take sai an ganta da haka a koya musu addini in zaka je waccar kasuwar mata in zaka je waccar tashar mata in ka ina gidajenku mallan yau hatta kai ga dan abu karami mace za ta siya sai ta tafi kasuwa yanzu mai gida da kansa in zai sai agogo sai ba mata su kudi ya ce je ki sayo min agogo shi ma namiji ne amma sai ya ce ga agogo je ki sayo min tafi kasuwar agogo je ki sayo min haka za ta shiga kan mashin ta hada da namiji ta shiga kasuwa wannan mangare ta dole a hada jiki ba kunya ba islam babu wasu abubuwan da duk matan musulmi ma ba sa yanzu sun dawo suna yi wasu yanayin rayuwa wasu rashin tarbiya, wasu kuma tsabar fitsara ce kawai da rashin mutunci. Yanzu ku duba abubuwan da ake a garin nan, rashin kirki, ba gwamnati, ba hizba, ba malaman addini, ba kaza. Yarinya budurwa balagaggiya za ta ɗauki ruwa da omo fa, da mota ta tsaya a danja, kawai za ta daga kirjinta haka tana goga maka gilas. Wallahi, ka duba su tarbiya. Macen da ake so ta sa hijabi ta rufe jikinta, to ta zo tana goge maka gilas, dole kirjinta haka yana kan gilas ɗinka, tana ta haka, tana ta haka, kai kuma kana ciki. Wataƙila ƙanwarka ne, wataƙila ƙanwar innanka ne, ba tarbiya, ba islamiya, ba makarantar boko, babu wata gwamnati za ta kama musu doka, ba wata hizba da za ta hana su. An yi magana talauci, da haka da talauci ce mai amfani da talauci, mu zo mu saba Ubangiji tabaraka. Me ya kawo yarinya ƙarama budurwa ta zuwa tana goge gilas ɗin mota? Talaucin namu har ya kai haka? Duk inda ka ga makaho a garin nan, makaho ko kuturu mai bara, mai zuwa gindin mota, musamman a manya-manyan hanyoyin nan na suyan labai, wannan titin nasu aka wancan. Wallahi malam, za a ga makaho guda ɗaya da ‘yan mata uku, budurwa ba, abin mamaki. Ni da ido na gani na ce wani, ah, yaya aka yi haka? Makafin ne da yawa ce guda ɗaya da makaho. Yarinya budurwa ɗaya a gaba, wata ta ɗora hannunta a bayan ta, wata ma ta ɗora, guda uku fa, makahon kuma yana baya. To me ake yi? Wai jagora ne guda uku, bata zai yi makahon? Yaya aka yi? Allahu alam. Ba ku lura da wannan ba? Zaman gidan ya ishe su, babu mijin aure, babu abin da za a ci, babu makota masu taimako. Ubanta ya mutu, mareniya ce, uwarta ba mijin aure, da haka suna zaune a gidan haya, ba abin da za a ci, ba za a iya biyan kuɗi ba. Lokacin aure ya yi, babu kayan aure. Ga ta budurwa, ta cika budurwa, amma ba abin da za a aurar da ita. Na rantse muku da Allah ɗaya, yau a garin nan na Kano kun san akwai ‘yan mata. Mace tana wanki da guga, mace budurwa ta kama aikin wanki da guga, kuma tana wanki kayan maza, tana bin shago, tana karban kaya, tana wankewa, kuma ana mata murna, tana da sana'a. Ha ba wala, sai Allah ya kyale mu haka? To babu tsarin, collapse. Duk inda aka ci gaba ana kula da irin waɗannan, ba a kyale su. Kaga mace, ya kamata gwamnati ta yi mata wani tsari na taimakonta. Kaga tsofaffi, ya kamata ta yi mata su yi musu tsari na kulawa da su. Bina'an a wala wancan maganar da gaya muku, shi kuma a ƙasar Misra, wata ran shi ma da ido na zo wuce ga jikin wani babban masallaci, kamar irin wannan masallaci a unguwa babba. Da safe haka irin ƙarfe 8, sai gashi layi, dogon layi. Duk tsofaffi ne masu farin gemu, layi kuma ba hayaniya. Sai na tambayi wani ɗalibi, na ce wannan kome suke yi, asibiti ne kome? Ya ce a malam. Ya ce ai gwamnatin Misra, duk unguwa da ka sani, duk tsohon da yake da shekara 80, shekara 70, shekara kaza, to akwai wata asusu da gwamnati ta ware musu, za su je su yi rijista a wani ofishi da takardarsu ta haihuwa, automatically duk wata 25. Akwai albashin da ake ba su, ba ruwansu, kana da ɗa, ba ka da ɗa, sai dai in ka yi ra'ayi ba ka so. Da haka ba wani tsoho da zai bara, ba wani tsoho da zai zauna bai da abin da zai ci, babu. Kuma duk yawan tsofaffin nan akwai albashin da ake biya su. Akwai layin mata kuma, kuma wallahi malam, haka mutum zai zo, ana ba shi kuɗinsa, ana ba shi kuɗinsa, ya sa ɗansa ya ɗauke shi a mota mai da shi gida, a wata zai ta tura a sayo mai ɗan abin da zai ci ya rayu. Kaji gwamnati, wata dattijuwa ita kuma ita ma wani dalili ya sa muka kai mata ziyara, mijinta ne ya mutu, muka je mu gaisa da ita mu mata addu'a. Sai nake tausaya mata, nace to yanzu ya zaki kirayu? Tace a, tace malam ai, tace mu a nan garin idan mace mijinta ya mutu, ai ba ta wulakanta, sai dai ta ga dama. Duk macen da mijinta ya mutu a gwamnatin Misra, to akwai ma'aikata da za ta je ta yi rijista ta tabbatar da mutuwar mijinta ɗin nan. In dai dattijuwa ce mai shekara kaza, to har ta mutu ana biyanta albashi, ana biyanta kuɗin hayan gidan da za ta zauna, ana biyan ta kudin abincin da za ta ci har ta mutu. Yanzu malam dan Allah gwamnatocin mu ba san da waɗannan ba, babu kudi ne kudin da yanzu gwamnoni ba a taba yin a Najeriya a lissafin da ake, ba a taba yin zamanin da gwamnoni suka samu bala'in kudi irin wannan shekarun ba. Kudi dai sun fi kowa, kuke sa kuka ji sun yi ciru, kowa hijira yake yi malam, sun samu kudi sosai a hannunsu, don haka ba sa jin tsoron bugawa da kowaye, suna da kuɗaɗe, an musu gata an taimake su sosai, amma kuma ga sunan garurukan su a mace. In ka ga an raye birni to ka je ƙauye, za ka ga ƙauyen a mace yake. Irin waɗannan ya kamata a rinka ba su shawarwari su gyara su gyara don su inganta rayuwar ɗan adam. Kuma wannan shine mulki ɗin mai daɗi. Yanzu ka kula mun da tsohona, ka kula mun da jaririna, wancan fa Turawa wanda suka bada demokuraɗiyya, kaga abin da suke yi. To ku a ina ku da kuta ku demokuraɗiyya? Tsoho a wulaƙance, tsoho a otozance, jariri a jefe a kwata ko a gidan yara. Yara samari ga su a titi sai dai dabanci ba sana'a. To me abu jin daɗi? Babu. Yaro ya ci jami'a ba zai iya shiga jami'a ba don bai da hali. A ƙasar su fa ba bako ba. Ba kai sai ka shiga karatu jami'a ba idan ya fi ƙarfinka. To idan har gwamnati ba ta iya biya maka kuɗi kai karatu a jami'a ba, to me za ta maka? Ba ta iya baka asibiti ba. Ba ta iya baka tsaro a tsare rayuwarka ba. Ba ta iya baka ingantaccen ruwan sha ba, duk kowa ruwan kuɗi yake saya a nan. Kun lura da wannan? Duk girna aka ruwan sha da kuɗi muke rayuwa. Kowa sai ya sai ruwa, ko fiya wata ko ruwan roba. Kun lura? Ke sa masu kamfanin ruwa su yi ba la'in samun kuɗi. An daina shan ruwan rijiya saboda typhoid ya ta kashe mutane. To ruwan sha baka da mai kyau. Wutar lantarki baka da ita, ta kuɗin ma babu. Ka sa katin ka saya ma babu. Makarantar gwamnati ɗan talaka bai isa ya shiga ba. Me bai isa ya shiga ba? A wulakance take. Duk ɗan talakan da yake so ɗansa ya karatu ingantacce, kar ya kai ɗansa makarantar gwamnati don ba zai karatu ba. To me saura? Ai, ba kun yi saura. Da haka duk wanda za mu zaɓe shi, ya kamata muna ta gaya muku kullum amma ba ku fahimta. Talaka mai taurin kai, talakan Najeriya. Talakan da bai da fahimta, talakan Najeriya. Talakan da za a yi ta gaya masa, amma yanzu a canja mai tunani, talakan Najeriya. Yanzu duk ana neman ku, yanzu ku ake nema, duk an tsorata ku ake, saboda aikin ku zai zo nan gaba kaɗan. Amma waye ya san manufar kansa da zai iya ƙwatar 'yancin kansa a cikin ku? Waye ci? Waye ma yake gane fadakar wanda wayar da kan waye? Haka za mu yi ta'azabtuwa mu faɗa cikin bala'i na gobe, kuma ya fi na jiya. Sun gama ɗana mana kaf, jira kawai suke mu faɗa su zurma mu. Allah ganar da mu. Da haka mulki mai daɗi shi ne mulkin da yake kula da haƙƙin ɗan adam. Sannan ku mata, muna jaddada muku, doka ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ku kula da wannan. Ba laifi mace ta fita ta je kasuwa ta yi sayayya inda uzuri, ba laifi mace ta je unguwa gidan biki inda uzuri, ba laifi mace ta je gaida iyayenta inda uzuri. In dai da uzuri karɓaɓɓe a shari'a, wannan ba haramun ba ne, kuma ba ta ci karo da karnafi buyutikunna ba. Amma ku daina fita irin tabarrujal jahiliyyatul ula, fita ta 'yan jahiliya na farko. Waqimna salata wa atina zakata, mata ku tsaye da sallah, ku bayar da zakka. Wa atina Allah wa rasulahu, ku bi Allah, ku bi manzon Allah. Innama yuridu Allah liyuzhiba ankum ar-rijsa, Allah yana nufin ya tafiyar muku da dauka da datti ne ahlal bait, iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wa yutahhirakum tathira, kuma ya tsarkake ku tsarkakewa. Sai abu na ƙarshe akram kallah mai Allah ya ce, wazkurna.
Wazkurna ma yusla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Inna Allah kana latifan khabira. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
نعم
والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للنبي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا
أبنا مكفتان لدي الله شبام الأدى.